Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalau da kuma niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku rahoto kan zamantakewa tsakanin mazauna garuruwa da ke kan iyakokin Najeriya da Nijar. Sai kuma shirin da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kuri ke gabatarwa. Za ku kuma ji muhimman da rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya ƙarshen mako. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Hukumomi a Mozambique sun yi kira ga 'yan ƙasar su koma inda akwai tsaunuka domin kaucewa ambaliya da kuma gocewar laka da ake zaton gani bayan tashin mahaukacin guguwar Kenneth. Prime Minister kasar Carlos do Rosario ya ce an samu mutuwar mutane 5 a wannan guguwar Kenneth. Kafin guguwar ta karsa Mozambique, sai da Kenneth din ta yi barna a ƙasar Comoros ta kashe mutane 3 a gurin. Hukumar kai agaji lokacin bala'i ta kasar Mozambique ta ce guguwar Kenneth ta lalata sama da gidaje 3,000, kana ta fitar da sama da mutane 18,000 daga gidajensu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga ƙasashen duniya su tallafa wa yankuna da guguwar ta shafa da taimako na gajere da matsakaici da kuma ma na dogon lokaci. A jiya Lahadi, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da kayan taimako na $13 million da suka hada da abinci da wurin bacci da magunguna da ruwa da kayan tsaftace jiki zuwa ga waɗannan mutane da Kenneth ta shafa a ƙasar Comoros da kuma Mozambique. Jam'iyyar 'yan gurguzu mai mulki a ƙasar Spain ta lashe ƙuri'u masu yawa a zaben jiya Lahadi, amma kuma ta gaza samun rinjaye a sakamakon da ke fitowa, inda jam'iyyun masu ra'ayin 'yan mazanjiya suka rabu gida 3. Karuwan jam'iyyun masu ra'ayin 'yan mazanjiyan da masu sassaucin ra'ayi bai yi wani tasiri ba, har sai da aka kafa babban jam'iyyar adawa ta Popular Party. 'Yan gurguzu sun lashe zaɓe, kyakkyawar makoma ta yi nasara a kan abin da ya shuɗe, in ji Prime Minister Pedro Sanchez yana faɗa wa manema labarai a waje helkwatan jam'iyyarsa a Madrid. Ya ce akwai yiwuwar kafa gwamnatin haɗaka tare da jam'iyyun 'yan mazanjiyan da kuma masu sassaucin ra'ayi, manyan abokan hamayyarsa. Bayan kirga kashi 99 cikin ƙuri'u da aka kada, jam'iyyar 'yan gurguzu mai mulki ta lashe kashi 28 cikin 100, ta kuma samu kujeru 123 a cikin 350 a majalisar dokokin ƙasar, adadin da ya haura kujerunta a baya, wadda ta samu ƙarin kujeru 40. Amma ita jam'iyyar Popular Party ta 'yan adawa ta samu kasa da kashi 17 a cikin 100, kana ta rashi kujerunta da dama, kuma ta sauko daga kujeru 120 zuwa kujeru 65. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin ƙasar Iran Mohammad Javad Zarif yana zargin Amurka da yunkurin karya Iran da kuma kokarin hambarar da gwamnati ta hanyar lalata kasuwancin manta ta ƙasa da ƙasa. Zarif ya faɗa a wata hira da ya yi da shirin labaran talabijin Fox News da ke nan Amurka a jiya Lahadi, inda ya kira wasu shugabanni da ƙungiyar B-Team, wanda suka haɗa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da mai bada shawara akan tsaro a nan Amurka John Bolton da shugabanni a Saudi Arabia da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa, cewa suna izar shugaban Amurka Donald Trump zuwa ga wata gwagwarmaya da bai so. Suna neman izar Amurka zuwa yaƙi, in ji Zarif. Ya kuma ce manufa ita ce daga ƙarshe a sauya gwamnati a Iran. Bolton dai ya bayyana akan wannan shiri na labaran Fox News yana mai cewa ba manufar Amurka ce sauyin gwamnati ba sai dai sauyin halaye musamman kawo ƙarshen shirin kera makamai na nukiliya da kuma gwajin makamai na ballistic da Iran ke yi mutane Iran sun cancanci samun gwamnati ta kwarai inji Bolton Babban limami a wani wurin ibadan Yahudawa da ake kira Chabad Poway a San Diego mai suna Yisrael Goldstein ya bayyana damuwa da bakin ciki da fargaba a jiya Lahadi.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Dangantaka da ke tsakanin Najeriya da Niger na kasancewa abin misali musamman tsakanin al'ummomi da ke zaune kudancin Niger da arewacin Najeriya inda suke da al'adu iri daya da kuma dangantaka ta kaka da kakanni. A cikin hirarsu da wakilin Haruna Mamman Bako, waɗansu 'yan Najeriya da ke kan iyakar birnin Kwanni jihar Taho na jamhuriyar Nijar da kuma Ilela ta jihar Sokoto sun tabbatar da haka.
Sunana Yusuf Malela. Kalin hulɗa da Najeriya da Nijar alhamdulillah kuma Najeriya da Nijar daman uwa ɗaya uba ɗaya ne. Ga auratayya, ga kasuwanci, ga hulɗa ana yi tare. Mu 'yan Najeriya ne muna kaso kwanne muna sana'a hankalinmu kwance. Ba mu da wata matsala. Mutanen Nijar sun riƙe mu hannu biyu-biyu ba su gwada mana bambanci. Saboda haka su ma muna fatan waɗanda suke shige da fice tsakanin Najeriya da Nijar musamman ma 'yan Nijar su ma mutanen Najeriya su dauke su da muhimmanci domin hulɗayyan mu ba ta yanzu ba ce.
Neman Doroji Najeriya ne kuma gurgurdan Najeriya da Nijar kuma Allah ya goda da Allah hada kawo mu daidai da kenan. Matsala in ta samu a Najeriya kamar ta shahi Nijar. Matsala in ta shahi Nijar kamar ta sami Najeriya. To na ka dan Nijar ko dan Najeriya ya bugon gaban duk abin da zai zo ga Najeriya sai shi wa Allah godiya kamar alheri. Kamar abin da zai zo ga Nijar kuma kamar alfiri dan Najeriya sai shi wa Allah godiya.
Sunana Abdul Karima Jema Kalmala. Gaskiya wannan hulɗa tsakanin mu da Nijar ta aurat ciwon da muke yi. Babu wani abu wanda za mu ci sai dai mu ce ubangiji Allah ya kara mana damkon zumunci. Yanzu ka gani a matsayina na dan Najeriya mata bi gare ni amma duka gaba da su yan Niger ne.
A nasu bangaren yan jamhuriyar Niger ke kan iyakar Najeriya Lela da birnin Kwanni Niger sun jaddada kyakkyawan dangantaka da ke tsakanin kasashen guda biyu.
Malam Usman hulɗan Niger da Najeriya dama tun farkon ta akwai ta tunda an ce tun can cikin tarihi an ce wa da kadina Niger guda zamana Niger guda zamana Najeriya kinan daukan zumunci ba shi gwamnati a bisa ga wannan bangare hulɗa wannan kaurar rata sai da mu na watan Allah shi kara hada hulɗar mu tsakanin mu da su muna jin dadi saboda Niger da Najeriya maga mata su suna shigowa mu muna shiga idan kaga abinda zamu kwata dai Allah ya kara muna zama shi gyara muna shi tsakanin mu wani sabani ya shiga a tsayin niyya a gaggauta a sasa
sunan abdan mu ta Najeriya da Niger da daddata tun tarihi ya nuna tarihi tun da daddata wanda mun ka sani kakanni da uwaye abubuwa wanda suke wakana tsakanin Niger da Najeriya mun san hulɗoɗi ne masu kyau muna so cewa gabanin mu su ƙara ƙarfafa abubuwan da ke faruwa tsakanin mu da Niger da Najeriya
hukumomin gundumar birnin Kwanni sun bi sahun waɗannan jama'ar raguda biyu domin ƙara bayyana kyakkyawan dangantaka tsakanin al'ummomin da ke kan iyakar Niger da Najeriya kamar yanda Alhaji Ibrahim Abbalele shugaban gundumar birnin Kwanni yake cewa
mutanen mu ƴan uwan mu ƴan Najeriya da mu wanda ya zamanto iyaka ta gama mu Hassan da Hussein muke lalle mu nan iyaka suna ta kama suna saboda nan tsakanin mu mutane al'umma duk ɗaya ne nan kana da uwa can kana da uba can kana da dan uwa nan kana da dan uwa duk wannan iyakar da ta kama har ta kare tun daga Yamai ko za a ce ma tun daga Tera har Difa iyakar nan take kenan iyaka da mu da Najeriya suna ci
a ci gaba da kawo muku jerin waɗannan rahotannin na dangantaka tsakanin al'ummomin da ke iyaka guda da Niger da Najeriya sashin Hausa na muryar Amurka za ta kawo muku rahoto a kan irin yanda waɗansu matsaloli ke iya kawo cikas ga zamantakewar waɗannan jama'a a nan gaba jama'ar da ke kasancewa 'yan uwar juna na jini domin ga auratayya da al'adu addini kasuwanci da ma noma da kiwo da ke ƙara haɗa su Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
Ka kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Wa ya san gobe banda Allah in ko ka sani mu ganka. Wa ya san gobe banda Allah. Wa ya san gobe banda Allah an ya sani mu ganka. Wanda dai ya sani mu ganki. Sai ka tarin yau kana da hali sai ka tarin gobe ba mu hali to Allah shi ya gane wannan haka dan kasuwa ka gane ka tarin yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya gane wannan san gobe banda Allah sai ka ga sariki yana sarauta sai ka tarin gobe ba sarauta na ji mu aini canji ba Allah gane wannan.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Amma ba bi sa shashan ke ba kana ba bi sa sakar ke ba kudi a kashe ta hanya mai kyau.
Masu saurare assalamu alaikum. A birnin Kano na tarayyar Najeriya ana ci gaba da samun jerin gwana manyan motocin da ke makare da kwantenonin kayayyakin da 'yan kasuwa suka shiga da shi kasar daga kasashen ƙetare biyo bayan takaddamar da ta kaure tsakanin jami'an shiyar Kano na hukumar kwastam da 'yan kasuwar da kuma kamfanoni ko jami'an fitan kayayyaki wato agent. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari.
Mi kuɗi mai fari na tsara har sun kauri ba a shararu ba sakar ci sai in kashe su ta hanya mai kyau.
Madalla, masu saurare, yau fiye da wata guda kenan aka samu wata takaddama tsakanin jami'an hukumar kastam ta tarayyar Najeriya shiyar Kano da ejojin fitan kayayyaki da 'yan kasuwa suka sayo daga kasashen waje. Bisa al'ada da kayayyakin na isa Najeriya ne ta gabar teku a Lagos ko Port Harcourt da sauran tashoshin jiragen ruwa na kasar. Alhaji Sani Idi Dan Fulani da ke zaman shugaban shiyar Kano na kungiyar mamallaka manyan motoci masu dakon kayayyaki wato NATO ya yi karin haske dangane da halin da ake ciki game da waccan takaddama.
Saboda a rage Lagos din cunkoso shi yasa aka bude tashoshi akwai a nan akwai a Kaduna da kuma ina ga Abuja ne.
Kayan ka idan ya zo ta bakin ruwa zai wuce kawai ya taho Kano ko ya taho Lagos ba tare da custom sun duba ba tunda an bude wannan cibiya a Kaduna ko a Kano?
Eh, kwarai wannan shine ummul abaisin a samu sauki ka kawo kayan ka kusa da kai inda za a ma aiki daga nan kawai sai inda za ka je ka sauke.
Rashin fayyace abubuwan da suke cikin container na hakika shine sabbabin wannan takaddama tsakanin su masu shigo da kayayyaki ko wakilansu da kuma jami'an hukumar custom. Su ba sa yadda a buɗe ɗin ne a duba misali har ta kai ga an samu nan cinkoso da yanzu ke damu kowa a gari.
A wani ɓangaren mukan ji cewa su wasunsu ba sa zuwa tunda kamar an yi tax force ma daga Abuja kwamitin gaggawa saboda wannan abin su zo a baje a duba a gani. To mafi yawanci wanda suke da damuwa suka san ba su bayyana abin da yake na zahiri a cikin container babba za su zo ba.
Ku me damuwar ku ne a matsayin ku na masu motocin da ku kuke ɗauko kayayyakin nan da su 'yan kasuwa suka shigo da shi?
To mu damuwar mu ta farko ita ce Allah ya sani harkar sufuri shine kusan aikin da ya rage wanda amana take ciki sosai ake rike da ita. Za a doro kayayyakin nan daga inda bakin ruwa zuwa inda za a kai ba tare da wani escort ba, direba kawai za a danka ya ɗauko kayan nan. Wannan jinkirin ba ci gaba bane a wajen mu ta bangaren business din saboda na kasu muke samu. Na biyu kuma akwai barazanar tsaro wanda mutum bai isa ya bada tsaro ma motar gaba ɗayan ta ba, in ka tare gaba bayan ya zakai da kayan da ka dauko. So wannan shine babban matsalar mu. Daga ƙarshe damuwar da za a zo kanta shine su masu kaya za mu fara charging su da marriage, in dai har duk wanda ya zo da wannan matsalar bai biyi abin da yake a kan layi a kan daidai ba zai biya mu da marriage na iyaka lokacin da ya tsaya, kamar yadda jirgin ruwa in ya zo in ba a sauke mana a kan lokaci ba ana biyan da marriage a cikin dala kamar yadda ka sani. To haka yanzu mota duk wanda ta zo in dai ta wuce kwanakin da ya kamata daga kwana uku zuwa hudu in dai ya wuce haka to za mu fara neman a biya da marriage saboda a ci gaba da shi kansa a kula da driver kuma business din ya ci gaba da garawa. Akwai masu aiki ta hannun yan kamasho, akwai masu aiki da kamfani, wanda yake aiki da kamfani tun shi yana caza, wanda ya dauko na wajen dillali wannan tsakanin su ne suke suna samun damuwa saboda maybe ya an karyar da farashin kayan saboda sifirin saboda a karbi kudi a hannu a taho da shi, wanda kuma yake aikin kamfani shi da magana ce ta takarda an yarjeje ne ga lokacin da za a in ya wuce dole a biya shi. A takaice abin da ake da shi wanda suke kan layi ba su wuce guda 150 ba, wanda ina ga ana sako kaman guda 20 a lokaci guda.
Da sun kai nawa kenan?
A da motoci sun kai kusan 300 wanda suke jiran.
Wai rashin sa mika takardun daga wurin ejoji ne ko kuma daga ainihin su yan kasuwa da suka shigo da kayayyaki suka danka wa ejoji su musu clearance?
Eto wannan su custom day agent suka sani, saboda haka daga custom su agent za su yi magana, sai dai su ejojin ne maybe su za su iya fada su ne suke rike abun ko kuma yan kasuwan da suke yi aiki ne suke rike musu, ba sa sake musu aikin yadda ya kamata.
Wannan takaddama tana nuna kamar akwai rashin fahimtar ka'idodin da su hukuma custom ta shimfiɗa ne na shigo da kayayyaki daga bangaren yan kasuwa da su ejojin ko kuma a wani abaki na da ganga.
Ba zai yiwu a ce ejen bai san me daidai ba saboda aikinsa ne aka bashi lasin ya zama agent, saboda haka in yace bai san wanne ne daidai ba gaskiya ni ba zan amince da haka ba. Su agents sun san menene daidai, nawa ne kamata a biya, nawa ne duk abin da ake kafin custom ya ma kai ka san me ya kamata, in ya ma ba daidai ba za ka ce ba daidai ba ne. Saboda haka ni ina ganin kamar su agent din ya kamata su tsaya suna su rika yin abin da shine abin da zai karbu. Abin da muke gudu shine already ya fara faruwa shine mutane suna janye motocinsu da a zo nan Kano saboda wannan layin. Kuma mu kanmu ba masu saboda wannan jahar wajenmu ne, nan ne muke sana'a, nan muke so a samu ci gaba. To mudin abin nan bai samu gyara ba mutane za su gwammace gwanda su yi clearing dinsu a Lagos din ko Port Harcourt inda kayan ya sauka, in ya so in sun taho ba sai sun sake yin wani clearing din.
Alhaji Sani Idi dan Fulani kenan shugaban shiyar Kano na kungiyar mamallaka motocin da kwan kaya ta Najeriya. A nan guda kuma Alhaji Umar Ladio guda cikin yan kasuwa da ke mu'amalar cinikayya a wajen Najeriya ya yi tsokaci game da wannan matsala.
Su masu abin da ake kira kiliyarin su ne wanda suke tsakanin ɗan kasuwa da su jami'an tsaro
masu
kamfanin ejoji, wanda su kusan zan iya cewa suna da laifi a wannan abubuwa da ya faru. Na farko ya kamata duk mutumin da zai siyo kaya a gaya masa cewa kayan nan da za ka siyo halak ne ko ba halak ba ne, shin ƙasa ta yadda ka shigo da kayan ko ba ta yadda ka shigo da shi ba. Idan ƙasa ta yadda ka shigo da kayan nawa za ka biya, wanda yake wannan duk abubuwan nan a rubuce suke, ka san cewa in ka shigo da biskit ka san abin da za ka biya wa biskit na haraji. Wannan kusan yawanci gaskiya fi sabilillahi yawancin masu ƴan kasuwa, mu ƴan kasuwanmu ba su da wannan ilimin. Magana mutum yake ta ɗan kasuwa ina zaune a kanti ko ina zaune a ofis yayi magana da mu'amala da mai siyan masa da kaya a waje, ya gaya wa ɗan kiliyarin zan kawo kaza, ya ce to ga sunan da za ka rubuta a kan wannan takarda da ake amfani da ita a fitar da kaya a port, saboda haka ga abin da za ka rubuta, ga abin da za ka rubuta, wanda shi tsakani da Allah shi wannan abin da dan kiliyarin din ne yake gaya masa haka yake har ga Allah a gurin sa. So ba shi da info, ba shi da masaniyar na cewa shin a wannan kayan ma da zan kawo ma an ya halatta in kawo in ya halatta nawa zan biya, ba shi da wannan masaniyar. Su yan kiliyarin su suke jan akalar su gaya maka kai kaza kai kaza. Domin na tabbatar maka yanzu koda zuwa za kai ka tambaya kafin ka ga dan kasuwar da zaka ga shine da kansa yake cika takarda ya sanar da gwamnati cewa zai siyo kaya kaza, su kuma su gaya masa cewa in ka siyo kaya kaza kaza ne abinda zaka biya haraji, kuma ga wata namba da ake cewa form M number mun baka ka rubuta a takardar da zaka yi amfani da ita wajen cire kaya, sannan idan ya zo ya je ya cire kayan kai an yi cigaban ma fa da in kana zaune daga gidanka zaka iya hawa online duk waɗannan abubuwan ka yi su, amma kasarin yan kasuwa ba su da wannan masaniya. Saboda haka wannan tardaki tsakanin custom ne da yan kiliya, su kansu yan kasuwar mutane ne waɗanda aka tsunduma su a rigimar da su ma ba su santa ba, kuma sun riga sun shige gaya uye, kuma duk ƙarshenta duk rigimar kuma kansu za ta dawo, domin ɗan kiliyarin ba dukiyarsa ba ce. Ko ba haka bane, duk abin da aka dora na haraji ko na tara ko na doka dan kiliyarin ba shi zai biya ba, kan mai kaya za ta dawo. Shi kullun lokacin da mai kaya ya samu ƙari a lissafin yadda ya siyo kaya fa, to ka tabbata fa zai dora zai fitar da lissafin nan nasa a jikin masu siyan kaya.
Idan haka ne ina mafuta?
Mafuta ni anan ina kira ga hukumar custom a Jalai, domin yadda ake yin abubuwan nan fi sabilillah ɗan kasuwa suna kwaruwa. Bayan masu mota ɗan kasuwa suna kwaruwa, kuma wallahi tallahi wannan duk ƙare-ƙaren da zai tafi billahi lazi akan mai siyan kaya zai koma mai amfani da shi final user, domin ɗan kasuwan nan duk abin da ya karu na lissafin sa wallahi sai ya fitar da shi ya kuma ci riba a kayansa.
To idan aka ja layi ya za a yi kina?
In aka ja layi na farko ya kamata bodojin nan namu da muke da su hatta su kansu wannan terminal din ta illan kwantena ya kamata ko su ko hukumar custom ko gwamnatin tarayya a kawo su kana mana a kawo na'urar tantancewa ajiyeta. Ya za a zo a ce wai kawai in ka zo kaya in za a bincika kaya kawai sai dai a bude da hannu a lalleka a lalleka a gani sannan a rufe a mayar, an wuce wannan tsarin. Ya kamata a ce akwai na'ura, mota tana shigowa ta ratsa ta na'ura ta fitar da in ma irin wannan aiki inda da na'uran ma da suka tashi yin wannan aikin ai duk ma ba za wani ma a garin ma ba zai san an yi wannan aikin ba. Amma saboda rashin na'ura ka ɗauko 40 feet container ka ce ƙarti su za su fito da kayan ciki a gani kai jami'in kwastan ka gani sannan kai rubutu sannan a mayar da kayan sannan a tafi a rana ɗaya container ba dole a samu wannan gosulan ba, kuma gashi an zo an tari season na lokacin da ake ganin ana tunkarar ciniki, duk wani ɗan kasuwa yanzu a wannan season ɗin yake ganin cewa harkar da zai anan zai yi.
Ƙarshen shirin da rashin ta yi na wannan mako ne sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu madadin bakinmu Alhaji Sani Idi Dan Fulani da Alhaji Umar Ladiyo kana da kuma waɗanda suka tallafa wa shirin har ya samu nasara a sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kuli ya shirya na gabatar, nake cewa assalamu alaikum a huta lafiya.
Sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako.
Za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar da kebul da ake bugawa ta yanar gizo. Jaridar da ta ruwaito gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauki an yi wa ƙasa hidima 168 aiki bayan da suka kammala shekarun aikin yi wa ƙasa hidima daga shekara ta 2015 zuwa 2016-17. Bikin karrama an yi wa ƙasa hidima da ya samu halartar mataimakin shugaban Najeriya Profesa Yemi Osinbajo a birnin Abuja, wanda aka yaba da ayyukan nasu a lokacin yi wa ƙasa hidima da an ba su aiki a gwamnatin tarayyar Najeriya kamar yadda dokar yi wa ƙasa hidima ya tanadar. Daga cikin manyan bakin da suka halarci wannan biki dai har da Janar Yakubu Gawan, shugaban ƙasar da a zamaninsa ne aka ƙirƙiro shirin yi wa ƙasa hidima a shekarar 1973. Ita kuwa a ɗaya daga cikin manyan labaranta, jaridar The Nation ta rawaito cewa yanzu haka hukumar EFCC da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta caji zababben gwamnan jihar Bauchi, Sanata Bala Muhammad, da laifin karɓar toshen baki na wani gida da farashinsa ya kai na naira miliyan 550 a birnin Abuja. Sauran laifukan da hukumar ta EFCC ke zargin zababben gwamnan da aikatawa dai sun haɗa da yi wa hukumar EFCC ƙarya na cewa ya samu bashi ne da bankin bada lamuni mai suna Aso Savings domin mallakar wannan gida. Sanata Bala Muhammad, wanda ya taɓa zama ministan birnin tarayyar Najeriya Abuja har ila yau, hukumar ta EFCC na zarginsa da mallakar wani gida a unguwar Sarki Kaduna, wanda kuma bai bayyana yadda aka yi ya mallaki gidan ba. Wata ƙungiyar samar da zaman lafiya tsakanin musulmai da Kirista ta buƙaci a gudanar da addu'o'i na musamman da kuma azumi domin kawo ƙarshen garkuwa da mutane da kuma faɗace-faɗace da ke wanzuwa a sassa daban-daban na Najeriya. Wannan dai yana ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar The Trust. Jaridar ta Sunday Trust dai ta rawaito ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar mai suna Bishop Prince Jacob Madaki a wani taron manema labarai na gargaɗi ga shugabannin addini da su iya bakinsu wajen gudanar da wa'azi domin su tabbatar da zaman lafiya a cikin gida Najeriya. Ita kuwa jaridar Leadership, ɗaya daga cikin manyan labaranta, na cewa yanzu haka akwai yara miliyan 4 da ba a taɓa yi wa allurar rigakafi ba a Najeriya. Jaridar Leadership ta rawaito ɗaya daga cikin manyan jami'an hukumar UNICEF, Dr. Ibrahim Ali Muhammad, na cewa Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ba a yi wa yara rigakafi. A cewarsa dai akwai yara miliyan 20 da ba a taɓa yi wa allurar rigakafi ba a faɗin duniya, inda kuma jihar Kano ita ce kan gaba a cikin jihohin Najeriya, inda take da yara kusan 350,000 daga cikin miliyan 4 da ba a taɓa yi wa allurar na rigakafi ba, ko kuma baya musu alluran kamar yadda ya kamata. Baban Yajibirin, Murai Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma sai rawayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Salamu alaikum, sashen Hausa na Muryar Amurka. Mai magana Yusuf Bazuka mai leda Gwalalo a jihar Bauchi. Muna kira da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari game da bayanin da yake wa mu 'yan Najeriya tashi murungumu noma, saboda noma shi ne zai fitar da ƙasar nan daga ibtila'in da ta shiga. To, hakika wannan bayani nasa haka ne, amma ya kamata mu manoma, musamman ƙananan manoma, a tallafa mana da takin zamani da wuri-wuri. Tun daga yanzu nan da nake wannan magana, a ce taki yana hannun manomi. Da zaran an yi ruwan shuka, zai buɗe buhunsa ya ɗebi taki ya harguta da irinsa ya je ya shuka. A nan ne za a ga shuka ta yi azama. Amma ba za a kawo taki ba sai bayan an yi shuka, an yi noma, an yi mai jeran nan ya kuma ya sha kai, sannan ka ga an kawo taki. Wani ma sai ya fara girbin jeransa, sannan za a kawo. To, kaga wannan kawowa ba ta yi amfani a manomi ba. Saboda haka wannan tallafin da ake tabbarawa a yanzu an fi fifita a manoman shinkafa. Ya kamata mu ma manoman gero da dawa da wake da riɗi da zamanto cewar mu ɗin ma an mana wannan tallafin. Ba wai masu shinkafa, manoman shinkafa kawai ba. Da fatan za a duba wannan kukanawa.
Kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labarai.
Babban limami a wurin wani ibadar Yahudawa da ake kira Chabad Puwi a San Diego mai suna Yusra Goldstein ya bayyana damuwa da kuma bakin ciki da fargaba a jiya Lahadi, yayin da yake bada bayani akan irin hali da aka kai musu a ranar Asabar, inda aka kashe wata mace kana aka raunata shi da wasu mutane biyu. hukumomi a Mozambique sun yi kira ga 'yan kasar su koma akan inda akwai tsaunuka domin kaucewa ambaliya da kuma gocewar laka wanda ake zaton gani bayan tashin mahaukacin guguwar Kenneth. Jam'iyyar 'yar gurguzu mai mulki a kasar Spain ta lashe kuru'u masu yawa a zaben jiya Lahadi, amma kuma ta gaza samun rinjaye a sakamakon da ke fitowa, inda jam'iyyun masu ra'ayi 'yan mazanjiya suka rabu gida uku. Karuwan jam'iyyu masu ra'ayin mazanjiya da kuma masu sassaucin ra'ayi bai yi wani tasiri ba har sai da aka kafa babban jam'iyyar adawa ta Popular Party.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Malam Sidi da har haɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniya mu na yau Alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya. Da alheri.